sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Faraa da Numan da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boyehausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 7/Maris 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai.
Hafiz, shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na sake gina makaman rokoki kamar da rahotanni ke nunawa, yayin da tsohon lauyansa Michael Cohen ya sake bada shaida a karo na hudu a gaban majalisar dokokin kasar. Sannan gwamnatin Venezuela ta ba jakadan kasar Jamus sa'o'i 48 ya fice daga kasar, za a ji dalilin yin hakan.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau. Za ku ji cewa ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar ya samu nasara ta farko a kotu a kokarin da yake yi na kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. A jihar Adamawa, muhawara da ake yi kan batun aqidar sa na ci gaba da zafafa.
Mutum da zai mana antipati ko wane ne a jam'iyyar nan, wallahi tallahi ban zabe za mu sallame shi, saboda mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da yazo nan cewa ai sat daga sama har kasa.
To sai dai a karon farko, wani gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta tofa albarkacinta kan wannan takaddama da ta dabaibaye jam'iyyar APC a jihar.
A duba gwamnan da ilimi ya ishe shi zai iya sauraron mutane a zauna a yi shawara, ba ƙarya ba yaudara. Mutane sun gane yancin kansu su fito su zabi wanda sun ga zai iya musu aiki. Yanzu a Adamawa ba za a sake yarda gwamnan da zai hau ba zai ma mutane aiki ba kuma ya dinga musu yaudara.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na sake gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa. Kwanaki kaɗan da suka gabata, shugaba Trump ya yi ta cika baki cewa suna da kyakkyawar dangantaka da takwarar aikinsa shugaba Kim Jong-un. Majiyoyi da dama sun ruwaito cewa Koriya ta Arewa ta farfaɗo da wata tashar harba makaman nukiliyanta wacce ta fara rusawa a baya bayan alƙawarin da ta yi a taron da aka yi da Trump a Singapore a bara. Wani shiri da ake kira 38 North wanda ya maida hankali kan Koriya ta Arewa ya ce wutunan tauraron ɗan Adam sun nuna cewa an sake gina dakalin da ake harba makaman a tashar nan da ake kira Tongchangri a tsakanin ranakun 16 ga watan Fabrairu da kuma 2 ga watan nan na Maris. A wata hira da aka yi da shi a baya, shugaban cibiyar kimiyya da tsaron ƙasa da ƙasa David Albright ya ce,
I think Trump tends to wildly exaggerate and speak spontaneously but I think within the administration.
Yace ina ganin shugaba Trump yana ruruta wannan batu, kuma nayi imani gwamnatin sa ta san cewa taron kolin da suka yi ba zai zaman to shine ƙarshen kerawa da tar makamai da Koriya ta Arewa ke yi ba. Har ila yau wata cibiyar nazarin dabarun hulɗa da wato tsakanin ƙasa da ƙasa ta CSIS ita ma ta tabbatar da cewa ana farfado da tashar harba makaman a Koriya ta Arewa. Tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya sake bayar da shaida a karo na hudu a gaban wani kwamitin majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba, inda ya rika amsa tambayoyi kan tsawon shekarun da ya kwashe yana yi wa shugaba Trump hidima. A baya Cohen ya taba cewa shi dan gani kashin shugaba Trump ne, amma bayan da ya juya wa shugaban baya, ɗan majalisar dokokin na binciken sa kan irin rawar da ya taka wajen taimakawa Trump zama shugaban Amurka na 45. Sai dai a martanin da ya mayar ga binciken da 'yan Democrat suke jagoranta a majalisar wakilai, shugaba Trump ya koɗa gwamnatinsa.
No administration has done in its first 2 years what the Trump administration has done. So what the Democrats want to do.
Yace babu wata gwamnati da ta yi abin da muka yi cikin shekaru biyun nan, wato na farko. Abin da 'yan Democrat suka kasa yarda da shi shine sun sha kai a zaben 2016. Daga cikin batutuwan da aka fi mai da hankali a tambayoyin da aka yi wa Cohen, akwai batun kudaden toshiyar baki na dala 280,000 ko hin din ya biya ko ya shirya aka biya wasu mata biyu masu harkar shirya fina-finan batsa da hotunan batsa gabanin zaben domin su yi shiru da bakin su kan wata hulɗa da lalata da suka yi tsakanin su da shugaba Trump sama da shekaru 10 da suka wuce. Gwamnatin Venezuela ta ba jakadan kasar Jamus umarnin ya fice daga kasar saboda goyon bayan da yake nuna wa shugaban yan adawa Juan Guaido wanda ke takaddama da shugaba Nicolas Maduro kan jagorancin kasar. Gwamnatin ta Venezuela ta ba jakada Daniel Crenna sa'o'i 48 ya bar kasar saboda abin da ta kira katsalandan din da yake yi a harkokin cikin gidan kasar ta Venezuela. Umarnin korar jakadan na Jamus na zuwa ne bayan da Crenna ya hadu da Guaido a filin tashin jiragen Caracas a ranar Litinin. A lokacin da Guaido ya koma kasar, shugaban yan adawan wanda Amurka da wasu kasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban kasar na wucin gadi, ya koma kasar ne a jirgin fasinja bayan wani rangadi da ya yi a wasu kasashen yankin Latin Amurka duk da cewa wata kotu ta haramta mai fita daga kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi gargaɗi kan yadda ake samun ƙaruwar rashin daidaito a fannin mu'amala, tattalin arziki, siyasa da kuma yadda ake samun rashin zaman lafiya a sassan duniya. Bachelet ta zayyana waɗannan matsaloli ne yayin wani jawabi da ta yi a gaban Majalisar Hukumar ta Kare Haƙƙin Bil'adama a Geneva. Ta ƙara da cewa a duk ƙasashen duniya masu arziki da aka sun haka akwai matsalolin rashin daidaito a fannin samun kuɗaɗen shiga a tsakanin jama'a da rashin adalci da kuma ƙarancin cin gajiyar haƙoƙin bil'adama. Tana mai cewa ɗaukar matakan magance waɗannan matsaloli za su taimaka wajen shawo kan koke-koke da tashin hankalin da ake samu a sassan duniya. Bachelet ta kuma ambaci Sudan, Zimbabwe, Haiti, Venezuela, Faransa, Nicaragua da kuma yankin Falasɗinawa a jerin yankunan da tauye haƙƙin bil'adama ke sa jami'an tsaro su ci zarafin masu zanga-zanga. A ƙasar Zimbabwe, burodi ya shiga jerin nau'ukan abincin da ke da wuyar samu, lamarin da ya sa farashin sa yayi tashin goron zabi ta yadda marasa ƙarfi ba sa iya saya. Rahotanni sun ce ba kamar yadda aka saba ba, da safe akan ga mutane na shan ruwan shayi da burodi, inda yanzu mutane da dama kan kwankwaɗe shayi ne ba tare da burodin ba. Alwaya Mutero, wani mai sayar da burodin ne a ƙasar ta Zimbabwe.
People used to buy bread a lot, but this bread was not buying bread. Did they check the stock? What used to be?
Yace a da akwai burodi sosai, amma ɗan kwanakin nan mutane ba sa sayan sa kamar da, saboda yayi tsada. A da zaka samu burodi a dalar Amurka ɗaya kutunkucin naira 360, amma yanzu sai kana da dala 2 da senti 50, wato kutunkucin naira 900 kenan.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda wata kotu ta ba ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da jam'iyyarsa damar su duba dukkan takardun zaben shugaban ƙasa da ke hannun hukumar zabe ta INEC, sai dai kotun ta ki amincewa da wasu bugatun ɗan takarar. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja da cikakken rahoton.
Nasara, hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya ba wa PDP da ɗan takarar ta Atiku Abubakar horumin duba duk takardun zaben shugaban ƙasa ya sanya jam'iyyar a jan zuciya kan damar tattara ƙarin shaidu don ƙalubalantar sakamakon zaben. Justice Abdullah Aboki na kotun ɗaukaka ƙara, da ya dace matsayin kotun sauraron ƙalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa, ya yanke hukuncin buƙata ta farko ta damar duba takardun zabe, amma sauran buƙatun na ɗaukar hoto da sanya ƙwararru su tantance takardun ba su samu amincewa ba. Duk da hukuncin, wanda ya nemi takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ABDA, Shitu Kabir, na fatar Atiku zai janye batun kotun.
Inda muka koyi wayannan harkokin demokradiya daga America ko daga British, to za ga cewa in sun fadi zabe ba sa zuwa kotu. An ga hukumar zabe ta riga ta ce wani ne ya ci, to bari in biya ka dan a gina ƙasa, tunda shi mai son Najeriya ne, yayi hakuri bai san gobe ba.
Duk da Jonathan ya yadda ya fadi zabe a 2015, amma tun 2003 da shugaba Buhari yake tsayawa takara, bai taɓa shi ma amincewa da sakamakon zaben ba.
Ba ta bayyana abin da Jonathan yayi ba ya kamata kuma mu yi lahakari wayannan fa duk yare ɗaya ne arewa ɗaya ne zamu raba arewa biyu kenan abinda su sardauna suka bar muna kenan mun rabuwan kauna zamu zo mu ci nasara gobe
tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawara kan siyasa Professor Rufai Ahmad Alkali da yanzu yake jam'iyyar SDP ya ce matsayin da suka dauka 2015 na tayi shugaba Buhari murna da kauce zuwa kotu ya kawo sabon babi a demokradiyyar Najeriya Professor Alkali ya ce rashin jituwar cikin gida na SDP da ya sanya su je kaka dawo a kotu ya hana shi yin kamfen kayan da na'in kan takararsa ta gwamna da haka ya janye da marawa APC baya
bayan mun bar TDP din an yi babban haɗin gwiwa na jam'iyyu kamar 39 za a fito da mutum ɗaya daga cikin dubu da 39 to sai aka samu ɗan matsaloli haka dai wanda sun fahimta ne ko me sai kawai aka ji labari an ci an marawa ne baya daga cikin wannan mutane a lokacin mun ba sani ba to shi yasa abun ya razar da mu ya tsoro da muka ci sai muka ci da nan tafiya ma wahala za mu sha kawai shi yasa muka zo kawai ne karshen ta muka mara shi Muhammadu Buhari ba mun yi farin ciki matuka mun kira jama'a sun ansa an zabe shi ya samu wadinsa na biyu ta wani gefe tun da ke an taya shi Muhammadu Buhari ya zage dawa a shugabancin Najeriya to kuma bai kamata mu sake banza kafan mu a gida ba ya kamata jam'iyyar APC ya mara mata baya ya kasance gwamnatin da muke da shi in ya zo Abuja yana da fada yana da kofofi da zai shiga ya nema wa mutanen mu alkai daban-daban
yanzu a tuna Atiku ya zayyana sakamakon zaben da ya zo na biyu a yawan ƙuri'u da cewa ko soja ba za su gudanar da irin zaben marar kan gado ba
the fact is that when you calmly look at the numbers declared by the Independent National Electoral Commission as results of the February 23, 2019 elections they do not add up
Atiku ya ce idan ka duba sakamakon zaben a tsanaki za ka ga lissafin bai daidai ba kamar misali a Borno an samu kashi 82 cikin 100 sun kada ƙuri'a duk da rashin tsaro a yankunan PDP kuma an samu karanci kuma an rage ƙuri'un Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Nasura Adam El Hikaya to daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja bari mu leka arewa maso gabashin kasar wato jihar Adamawa inda ƴaƴan jami'ar APC mai mulki a jihar ke ta muhawara kan zaben sakko akasin haka to sai dai wani sabon babi da aka bude shine war gidan shugaban kasar Aisha Buhari wacce ta fito daga jihar ta Adamawa ta yi kira ga jama'a da su duba cancanta a zaben da ke tafi ga rahoton da wakilin mu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana
war gidan shugaban kasar Aisha Buhari ta ce dole jama'a su tantance waɗanda za su zaba a wannan karon ba zaben sak ba to amma ko da farko ta sama nema da yaba al'umma bisa nasarar da shugaba Buhari samu a zaben da ya gabata
na farko dai ina so in gode ma wayanda suka zabi mai gidana bisa ga amanan da ya dauka kuma sun yadda da shi zabe mai zuwa mai gidana da kanshi yawancin jihohi ya gaya musu mutane gari su zabi wanda sun ga zai iya musu aiki shi ya fada wannan ba ni na fada ba ni kuma a matsayina na yar Adamawa mun riga mun san wahalan da ya Adamawa suka sha a hannun gwamnoni da suka wuce ta kuma yanzu shawaran da zamu bada shine su tabbata sun fito ranar Asabar mai zuwa su zabi gwamnan da ba zai yaudare su ba su zabi gwamnan da zai biya salary akan lokaci su zabi gwamnan da zai dauki ilimi da muhimmanci da kuma a bada scholarship ma yaran mu da suka fita daga Adamawa suka tafi wasu jihohi suna university a tallafa musu da scholarship da kuma a duba gwamnan da ilimi ya ishe shi zai iya saurara mutane a zauna a yi shawara ba kariya ba yaudara mutane sun gane yancin kansu su fito su zabi wanda sun ga zai iya musu aiki yanzu a Adamawa ba za a sake yadda gwamnan da zai hau ba zai ma mutane aiki ba kuma ya dinga musu yaudara lokacin ya wuce
to sai dai a martanin da ta maida jami'ar ta APC a jihar Adamawa ta bakin sakataren tsare-tsaren ta Ahmad Lawal ta ce ba za su lamunce duk wanda ke yi wa jami'ar zagon kasa a wannan zabe ba
cancanta da shugaban kasa da yake magana ai lokacin saboda batun maganar zabe ne cewa ya kamata mutanen Najeriya su zabi jami'ar APC don shi yafi cancanta a gare su amma duk mutumin da zai zo yanzu ya ce zai fassara maganar Muhammadu Buhari saboda wani ra'ayi nashi na kanshi cewa yana jami'a zai yi wani a jami'an ba zai wani ba wannan ya zama antipati so ina so sake tigaya maka duk mutumin da zai mana antipati ko wane ne a jami'an nan wallahi tallahi ban zabe za mu sallame shi saboda mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya zo nan cewa ai sak daga sama har kasa so ba da zaka ci kana so shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ba zaka koyi da abin da yake a yaba da abin da yake yi
a wata sabuwa kuwa shugaban jami'ar APC na jihar Taraba Barista Ibrahim Esudi ya ko bayyana cewa har yanzu Alhaji Sani Abubakar Ladi shine dan takarar jami'ar ta APC a jihar wannan ko ya biyo bayan hukuncin da wata kotun tarayya da ke Jalingo ne ma ta fitar a jiya Laraba inda kotu dakatar da dan takarar jami'ar ta APC daga tsayawa takarar gwamna bayan da aka zage shi da bar takardun bogi na yawan shekarunsa ga hukumar zabe INEC.
Muna son mu sanar ma ƴan Taraba cewar wannan al'amari na bambancin shekaru an rigaya an yi wannan shari'a a shekara ta 2007 wanda aka yi ta a tribunal, an rigaya an gama wannan shari'a har ta je court of appeal, ba a daukaka kara ba, ita muka gabatar ma kotu. Amma saboda son zuciya ta san cewar zamu kada ta ranan Asabar, shi yasa suka kullo da waɗannan abubuwa domin su rikita mutane. Muna kiran mutanen jihar Taraba kada su rikita kansu. Mun riga mun daukaka kara, kuma dukkan matakan shari'a mun dauke su. Zaben nan za a yi da mu ranan Asabar, saboda haka kada su karaya, kada a firgita su, kada su tsorata.
Kawo yanzu hukumar zabe INEC tace bata da masaniya kan wannan umarni da kotun ta bada a Taraba, wanda kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna a jihar Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga jihar Adamawa, bari mu leka jihar Kano, inda jam'iyyar PDP a jihar ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar da shirya makarkashiya kan shari'ar da ta kai kotun tarayya ta Kano ta soke zaben fitar da gwani na gwamna da jam'iyyar PDP ta yi a watan Oktoba bara. Ko da yake jam'iyyar ta APC ta musanta zargin, ga Muhammad Ibrahim Kori da cikakken rahoton.
A ranar Litinin din da ta gabata ne, babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta zartar da hukuncin soke zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar PDP, biyo bayan karar da Ibrahim Al-Amin ya shigar gabanta yana korafin cewa PDP a jihar Kano bata bi ka'idoji da dokar zabe ta shimfiɗa ba, da kuma kundin tsarin mulkin ta game da yadda za a zabi ɗan takarar gwamna. Sai dai ofishin kamfen na Injiniya Abba Kabir Yusuf, mutumin da PDP ta ayyana a matsayin ɗan takarar ta na gwamnan Kano, ya zargi gwamnatin Kano ta jam'iyyar APC da hannu game da wannan lamari. Malam Sanusi Bature dawakin tofa shine kakakin ofishin.
Wannan hukunci kafin alƙalin kotun ya fitar da hukuncin, kakakin gwamnatin jihar Kano ya fitar da sanarwa cewa ga hukuncin da kotu ta yanke kafin kotun ma ta zauna. So kaga wannan wani abu ne wanda yake makarkashiya, domin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsorata ya tabbatar da cewa faduwa zabe ce take jiran sa ranar Asabar. Shi yasa yake kokarin haifar da duk wani rudani wanda zai nuna cewa kamar akwai matsala dangane da takarar injiniya Abba Kabir Yusuf. Mu a gurin mu wannan shure-shure ne wanda ba zai hana mutu. Gwamnati ta shiga ciki tsindin, na gaya maka, na ƙara gaya maka, wannan ƙarar da yadda aka kaita, da yadda aka gabatar da ita, da komai gwamnatin Kano tana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari.
To amma Alhaji Mustapha Hamza Buhari Bakwana da ke baiwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje shawara kan harkokin siyasa na cewa,
to ai mu idan muka raina kasuwa ko sautu ba mai mata, me ruwan mu da primaries din PDP? Waɗanda suke a PDP mutane ne wanda suke da ilimi, suke da hankali, kuma ba za su yadda wani mutum iraina musu tunani ba. Saboda haka wannan abu ne da ya shafe su, ba mu shiga harkar primaries din su ba, ba ma shugaban mu, kuma zaben da muka yi na shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya guda 24 ya nuna musu ansa. Mu zabe muka fito, mu ƴan siyasa ne, mun shirya wa siyasa, mun shirya fitowa fagen zabe na siyasa, mun shirya wa mu fito ranar 9 ga wata Asabar mai zuwa in Allah ya yarda. Waɗanda suke ja da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko da ƴan majalisun mu guda 40 na jiha, mu daga su mu nana da ƙasa da ƙuri'a, mu tabbatar da cewa mun cinye su cin balle ɗaya tilo. Mu akan wannan tsarin mu
kinje jam'iyyar ta PDP ta sha alwashin ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar wancan hukunci na babbar kotun tarayya, yayin da ya rage kwanaki biyu hukumar zaben Najeriya ta gudanar da zaben gwamnoni da na ƴan majalisun dokokin jihohi. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da a jiya Laraba, wata babbar kotun tarayya da ke Jalingo a jihar Taraba ta soke zaben ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar APC Alhaji Sani Ɗanladi Abubakar saboda bayanai masu cin karo da juna da ke ƙunshe a takardunsa na haihuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka hui ba, ku da ba tambaya ni ke da
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba zan Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Gobe 8 ga watan Maris idan Allah Ubangiji ya nuna mana ake kiyaye ranar mata ta duniya. Ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin jawo hankalin al'umma kan batutuwa da suka shafi kare haƙoƙin mata. A bana za a gudanar da bikin ne da taken daidaito domin ci gaban al'umma. Wakilinmu Zainab Babaji ta gayyaci waɗansu shugabannin mata domin bibiya kan taken na bana da kuma yadda za a yi amfani da shi wajen ci gaban al'umma. Matan da muke tare da su sune
Jennifer Yarima, shugaban matan jarida a nan Plateau.
Hajjara Mutu Abdulsalam Abdullahi, ina kungiyar Hack Foundation, wato kungiya mai lura da yara mata a taimakonsu kuma a makarantu. Har yanzu ina bangaren mata na jama'atu Nasarar Islam.
Sunana Rahila Goji, ni ce shugaban mata na zumunta mata Ekwa a Kabon LCC.
To masu sauraron mu, kamar yanda kuka ji waɗanda za mu tattauna da su sun gabatar da kansu, kun san cewa mata ne waɗanda suke aiki a tsakanin mata, waɗanda sun san wato matsalolin da mata ke fuskanta, kuma za su bayyana mana matsalolin da kuma hanyoyin da za a samu ci gaba domin inganta rayuwar mata, musamman a nan Afirka, kasashen Afirka inda ake samu mata suke shiga tsanani da yawa. To daga farko zan fara da ke Madam Jennifer Yarima, kina shugabantar kungiyar mata 'yan jarida a nan jihar Plateau. Idan kika dubi taken wannan ranar mata ta wannan shekara, shine akwai batun wato yanda za a yi tunani akan daidaito na mata, sannan kuma akai batun yanda za a yi gini da kuma hanyoyin da za a bi domin a samu wannan daidaito da kuma samun sauyin rayuwa wa mata. Me kika lura, me kika sani game da wannan take na wannan shekara?
To nagode da wannan zarafi. Wannan take yayi daidai domin halittar na mace a cikin shirin Ubangiji ba kuskure bane. Ubangiji ya halice mace domin ta inganta rayuwar namiji kuma a yi rayuwa tare a cikin salama. Wannan taken yana nuna mana cewa muna bukata mu yi tafiya tare. Idan ni na mace ne ina da miji, bai zamanto cewa bani da yanci ba. Na mace tana da yanci, an kuma yancinta bai zamanto cewa suna kafada da mijinta ko kuwa da namiji ba. Babu, muna daraja matsayin da Ubangiji Allah ya ba mu kowa. Namiji kan gida ne, namiji namiji ne, na mace ne. Amma ba wai domin na mace ne sai a ci mutuncinta ba. Babu, akwai zarafin da ya kamata a ba na mace domin akwai abin da Ubangiji ya sa cikin na mace wanda watakila namiji bai da shi. Mu ba da wannan zarafi domin mu ga menene Ubangiji ya sa cikin na macen nan wanda zai inganta rayuwa a cikin duniya gabaki daya. Mata Ubangiji ya albarkace mu sosai. So ina ga idan muna tafiya tare za mu taimake juna, kuma za mu gina juna, kuma za mu gyara kasan mu.
Ngode Madam Jennifer, zan zo gurin ki Hajiya Ramatu. Wato me kika fahimta da taken nan na bana, sannan kuma ta yaya su mata za su yi amfani da shi wato domin inganta rayuwarsu?
Mace akwai hanyoyi da yawa da za ta iya bi ta inganta rayuwanta. Zamanin yanzu ya wuce da mace za ta zauna ta ce za ta jira sai miji ya mata komai. Mun shiga zamanin da ko ke ne yau wani ya ce ba ni yau ba ni gobe za ki gaji, bari a ce miji. Ina da kyau mace ita ma ta tashi ta taimaki mijinta. Ba wai mun ce wai muna so mu zama kafada da namiji ba, ko addinin mu bai yarda haka ba. Mace Allah ya riga ya sa wai tana karkashin namiji, to tunda Allah ya ce muna karkashin namiji sai mu yarda muna karkashin namiji. Amma ba za mu zauna mu ce ba ni wannan ba ni wannan ba, shi ma zai gaji. Bayan gajiya ina da sauran uzuri. Kuma an dai san uzurin shi na farko shine lura da ke. Duk da haka nan ke ma yau zaki yi tashi ki abun kanki, sai in ya zo ya ce wai
ki gaya mishi ga abinda nayi ga abinda nayi in ya baki alhamdulillah bai mar miki ba shikenan duka karuwan ku ne alal misali yanzu zaki za ku yaron ki daga makaranta yayi tafiya zaki ce sai ya dawo daga tafiya kafin yaro ya koma makaranta kin ga kina da abin yi zaki ya taimaka yaro ya koma makaranta ko yarinya ta koma makaranta kafin ya dawo in ya dawo ya ji wannan labarin in dai namijin kwarai ne because ba duka maza bane zaki taimako a gida su zo gida su ji dadi ba namijin kwarai ne ah ga fa taimakon da nayi ga taimakon da nayi zai ji dadi wani har zai je ga sa miki albarka kuma to zaman zo mu zauna din kenan ku zauna ku ci ku ciudi juna wannan wanke hannu dama a wanke hannun hagu cuɗe bayana an cuɗe bayanka to zaman miji da mace kenan kuma mace ya kamata ke ma kake ce zaki zauna ki dogara komai sai miji ya miki ba zai iya ba Allah ne kawai mai iya komai
to mun gode Hajiya Ramatu madam Rahila Goji kina hulɗa da mata musamman a matsayin ki na shugaban zumuntar mata yaya kike ganin kaman wannan take na bana zai taimaka ma mata su samu hanyoyi da dabaru wanda za su inganta rayuwarsu
madalla ina cewa Allah na gode da wannan zarar addu'a ta zo dai din zama a gaskiya mu kam a kungiyarmu ta matan zumunta muna da sa'a domin duk koyarwa akan mace ta taimaka a gida wannan mun riga mun yi nesa da shi shi yasa kun ga matan mu ba zama ana kai ana kawo amma wannan bai sa mu dauki kujerar maza ba a'a har wayo muna karkashin su domin ubangijin Allah da kansa ya fara halitta namiji sannan ya gan bai daidai ya zauna haka ba ya kama mashi matamakiya mai dacewa in an ce kin dace to kar ki zama da dace ki zama kin dace in mai gida ya kafa anan ke sai ki daga shi sai ki tallafa to kin gani kina tallafa wannan komai sai tafi daidai to in kina kan tallafawa ba wai zaki yi kariya akai ba zaki yi gaskiya yayin da ki yi gaskiya Allah ma zai sa miki albarka a duk lokacin da kin fita nema sa'annan mu bar al'adu maza su bar al'adu domin mu ci gaba a cikin irin rayuwa da ubangiji yana so wai su sukan daina yancin matan su su ci al'adun su yace mace ba za ta nema ta kamu a gida ba na fi karfi ki nema ki kawo domin ni in ci wai don ni na kawo ki dole ne ni in baki to kaga mace man da tana da kuzari ma da tana son ta nema ta taimaka sai a kawo al'ada a hana ta sai kaga mace nan ta zauna kuwa ba daji take jin ba tana bakin ciki domin tana ganyen wanta mata in sun fita suna taimakawa kamar yadda yarwa tace in an kore yara makaranta kamin kai ka dawo ita ta riga ta ba yaro kudin makarantan ya koma makaranta amma nata sai ta zauna wai sai baba ya dawo ko kuma in yayi tafiya ne sai ya dawo to kaga wannan bai taimaka ba saboda haka a bar al'ada domin mu yi tafiya domin sarin aure
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya Yanzu a madadin bakin namu Jennifer Yarima shugabar kungiyar ƴan jaridu mata reshen jihar Plateau da Hajiya Ramatu Abdulsalam Abdullahi ta kungiyar mata a jama'atu Nasir Islam da kuma Rahila Goji shugabar zumuntar matan ekuwa ta Kabon LCC sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Chubahiro Dodone daidai da sautin shirin Alheri ke cewa la tabbatar mana da alherin sa kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kudu ba ku haburin bisashe dabobin duniya, zakara ko tsawo yake.
Kafin mu kammala shirin ga labarai a takaice.
To Hafiz, shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji dadi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na saki gina makaman rokoki kamar da rahotanni suka nuna, yayin da tsohon lauyansa Michael Cohen ya sake bada shaida a karo na hudu a gaban majalisar dokokin kasar. Sannan gwamnatin Venezuela ta ba jakadan kasar Jamus sa'o'i 48 da ya fice daga kasar saboda abin da suka kira yana katsalan daga harkokin kasar ta Venezuela.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi. Za mu sake shigowa da shirinmu na hanci lokacin da Sulemu Barma zai shigo da shirinsa na kasa na nakasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen hada wannan shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.